نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سكلم ودسارم وتوانا كفاتا لاباري ta giran TV na Banfire da radio muna gabatar da sallama zuwa gare ku. Fatan kuna cikin koshin lafiya. Yau muna 25 ne ga watan Rajab, hijiriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1441, wanda ya dace da 21 ga watan Maris miladiya 2020. Kamar da 'yan uwa suka sani, duka ranar Juma'a muna gabatowa wannan wurin domin gabatar da darasi ɗaya daga cikin musalahat wanda mala yake muna insha Allah. A satin da ya gabata, mala ya muna bayani akan abin da shahi as-safir. Yau kuma mala zai muna bayani akan abin da shahi al-gharib. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala shi mala jagoranci, Allah ya ƙara fahimta da fasaha da ikhlasi da kuma muwafaqa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-gharib insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yan uwa musulmi, muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu iko da dama muka halartu a wannan wurin har muka sadu da ku ta kafar yaɗa labarai ta Bonferai. Kuma muna ƙara jaddada gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, wato Ubangiji mai cikakken mulki wanda yake shine mahaliccin kowa da komai. A satin da ya gabata mun tattauna akan maudu'i da ya shafi as-safir. A yau da yarda Allah za mu yi matashiya da waɗansu matsaloli, sai mu faɗa cikin maudu'i na al-gharib da izinin Allah. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora a cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna Firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Shimfiɗa da ta farko da za mu yi kafin mu shiga karatunmu na yau shi ne mun tattauna akan as-safir. Kalima ta as-safir da sinun tana nufin wato ɗan aiki ko wato jakada ko wakili. To sai ɗaliban ilimi muke son su san cewa kalima ta as-safir kuma da sadun tana nufin wani tsuntsu ko wani kukan wani tsuntsu. Shi yasa cikin ilimin tajwidi akwai hurufus safir, kamar yadda Ibn al-Jazir ya faɗa, safiruha sadun wa zayun sinun. Da sadun da zayun da sinun suna da arakin su hurufus safir. As-safir kamar shewa ko fito shine wani iska da yake fita lokacin da ake faɗa waɗannan harufa. Ba ana nufin ana yin fito ko shewa ba lokacin da ake karatun waɗannan harufa. Kamar in ka ce sa, so, za, shi yasa aka kira su hurufus safir. Ya an ce as-safru ana nufin mutum mai yin balaguro ɗaya ko biyu ko uku, duka ana cewa safar. Huwa safar, hiya safar, hum sufar da hunna sufar. Ya an ce sifru kuma ana nufin takardu ko littafi, jam'in shi asfar, asfar da sinun. Allah subhanahu wa ta'ala ce masalul ladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Da kuma mala'iku da aka kira wato safara bi aidi safara, saboda yawan yawo da suke yi tare da mutane. To wannan dai saboda dan tunatarwa ne. Idan muka duba kuma matashi ta biyu shine watan Rajab wata ne wanda zaka iske cece ku ce sun yawa kan shi kamar wani azumi da ake yi azumin tsohi da ake ci mishi azumin tsohi bayan shi sai watan sharwan tsofi to shine malamai da dama sun yi bayani kan wannan qadiyya to da yake ana yawan tambayoyi wannan fursa ce mu yi bayani kan shi wanda tana yawa ba sai mun sake yawan maimaitawa ba na farko da yawan malamai sun tabbatar da cewa waɗannan watan azumin watan Rajab mutum ya azumin gaba daya babu shi na Alhamis da na Litinin da na kuma Ayyamul Bid 13 14 15 wannan shi akwai shi amma watan gaba daya mutum ya azumce shi babu wani dalili Ibn Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya nuna babu hadisi wanda ya inganta sannan kuma ɗalibin sa Ibn Al-Qayyim shi ma ya bi sahun malamin sa ya nuna babu wani hadisi wanda ya inganta Ibn Hajar Al-Asqalani babban malamin hadisi ya yi ma littafi kan wannan Tabyinul Ajab na nuna cewa dukkan hadisan da aka kawo kan watan Rajab ba su inganta ba ya bi duk sanadin su ɗaya bayan ɗaya cikin mu'asirin akwai Muhammad Sabiq Sayyid Sabiq mai fiqh sunna kuma da al-aqaid al-islamiyya shi ma ya nuna babu wani hadisi wanda ya inganta wanda min haythu sanad kinan kuma min haythu al-matan in muka duba akwai hadisi na Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda yana cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim da kuma sunan at-tirmidhi da cikin sauran littattafan hadisi take cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam istakmala siyama shahrin qattu illa ramadan ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ya cika azumin wani wata gaba ta illa ramadan kaga kinan wannan Rajab zai shiga ciki kaga nan naqila min haythul matan an gane ko tunda matanin sa ya nuna ana yi to kinan kaga wannan kuma matan manzo ce suke ce sallallahu alaihi wa sallam wa ma ra'aytuhu akthara minhu siyaman fi sha'ban ban taba ganin yana yawaita komi ban taba ganin yana yawaita yin azumi ba cikin wani wata irin watan sha'ban sai dai akwai wata matsala da yake akwai sabani tsakankanin malamai hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sunan Abi Dauda idan tasafa sha'ban fala tasumu akwai kuma riwaya ta Imam Tirmidhi idza baqiya nisfu min sha'ban fala tasumu to wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba ya an bibi sanadin hadisin malaman hadisi suka ce ya inganta illa dai wasu sun tafi cewa kamar karahiya ne mutum ya bari sai ya kai rabi ya fara waɗansu kuma malamai sun tafi cewa a abinda ake nufi an hana ne in dai ba za ka yi farkon ba sai ka bari 15 sun yi sannan ka fara yin azumin don saboda kada ya sa waham ga mutane cewa ba a yi farkon sa koko a sa tsammanin ka yi daga farko ne har ka cika shi kina amma in ka yi 13 ko 14 ko abin da ya kamata haka sannan ka ci gaba shine abin da wasu malamai suka tafi akan sa wallahu ta'ala a'lam shimfiɗa ta uku ta ƙarshe ita ce shimfiɗa ta wannan ciwon da ya taso coronavirus ko coronavirus wanda maganganu da dama da matsaloli da fatoyi na malamai shi ma raga da dama mutane suna yawan bayani akan shi ya kamata mu ɗan yi tsokaci gurgurdon abin da Allah ya sanar da mu abu na farko kan abin da ya shafi sunan coronavirus da yawa za ka ji waɗansu suna jin maganganu cikin WhatsApp ana cewa coronavirus a yaren shi Qur'ani virus ne Qur'an virus ne to wannan ba haka ba ne shi Qur'an da English Qur'an ake ce mishi bai da alaƙa da wannan ita corona wato kamar su da suka yi bincike su turawa a cikin Microsoft da suke dibawa an gane ko abinda yake gano cututtuka sun gane ta wata cuta ce mai kama da tana da wata ɗan hula an gane ko to wannan hular koran kinan kamar ta yi kama da cuta ce mai hula a kanta a cikin yadda suka gane ta kinan suka mata coronavirus virus mai hula ko mai hula to kaga wannan shi ne asalinta amma yanzu suka tashi ta yadda hankulan mutane suka ce mata ai ana nufin Quran virus wannan ba gaskiya ba ne abu na biyu kan wannan shine wasu suna cewa in dan mutum ya bude suratul baqara zai ga wani gashi wanda gashin nan in ka dauke shi ka jika cikin ruwa ka sha zai maka maganin coronavirus cikin suratul baqara ne ake samun shi wane ne waɗansu maganganu ne waɗanda ba su da wani amfani shari'a da alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun karantar da mu hanyoyin da ake neman magunguna daban-daban ina fatan an fahimce ni domin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara وننزل من القرآن منصب كد القرآن نمن أنا رفين دكا القرآن باتبعيضية باتي نمبيانياتي كما واتو منتنا نما أنوني سنك كسن قد أقوم شابير كديبا تكل التافي مغني اللبيب عن كتب الأعريب لابن هشام الأنصاري تو أقوي من تبعيضية ودتنا رفين ساشي كما إن الله سبحانه وتعالى تي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم ساشي daga cikin su to akwai min kuma bayaniya wanda tana bayanin abin da zai zo ne kiran gaba dai zai shiga ciki misali inda Allah subhanahu wa ta'ala ce fajtanibur rijsa min al-awthan kunisanci ar-rijsa abin da yake kazamta mummuna abin da bai da kyau min al-awthan sune gumaka ba wai sashin gumaka ba rijis bane sashin su ba rijis bane to da wannan dai ba zaka iske in shi'a suna fassara ayar karshen suratul fath wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum kaga da minhum ana nufin sahabban gaba ɗaya bayaniya ce amma su sun mayar da ita tabi'idiyya don su nuna da yawa daga cikin sahabbai sun kafirta to min alqur'ani ai shi alqur'ani shifa'un ba wai ana nufin sashi daga cikin shi magani bane sashi daga cikin shi ba magani bane to sai malamai suka yi bayani alqur'ani magani ne ana iya karanta shi a samu lafiya waɗansu ma daga cikin malamai suna ganin za a iya karanta shi cikin wani itatuwa ko waɗansu magunguna ko ruwa a sha magani ne kuma alqur'ani magani ne na cututtuka waɗanda suke cikin zukata waɗanda babu likitan da yake da maganin su kamar ciwo na shirka ciwo na kafirci ciwo na girman kai ciwo na abin nan mi za mu ce
hasada
duka irin waɗannan cututtukan babu wata farmasi a duniya ko mu ce chemist wanda ake sayar da wannan magani sai dai alqur'ani to kuma shifa'un alqur'ani magani ne domin ya faɗi abubuwan da suke magani kamar yanzu zumuwa Allah subhanahu wataala ya faɗi tana magani an gane ko fihi shifa'un linnas bai ma fi ce fihi dawa'un ba a shifa'un bai ce waraka ce amma ga wanda yayi imani yadda da abin yana magani an gane ko kuma yan Allah ya kaddara domin babu abin da zai faruwa sai da mi sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to shifa'ul linnas kuma alqur'ani magani ne saboda ya faɗi cewa shi ya shiryar da mu cewa duk abin da ke cikin ƙasa an hore mu shi don ya amfane mu abin da yake cutar da mu kuma mu nisance shi wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da ƙasai kenan kaga a dubo wannan ita a hada da wani ya bada magani alqur'ani yayi bayanin wannan ta hanyar ijma tafsiri kuma sai ku je ku ci gaba da bincike an gane ku kenan binciken da za ku yi dama an faɗi abubuwan suna amfanin ku amma sauran aikin ya rage naku kenan alqur'ani duk binciken da za a yi da magani ya faɗi cewa dama wato abin nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce Allah bai taɓa sauko da wata cuta ba face ya sauka mata da magani to wannan shi dai ne amma wancan abubuwan wani gashi ko wani abubuwan nan wani zance ne wanda dama ana jira irin waɗannan matsalolin su samu domin a samu fursa ta ɗaukar hankalin musulmai a kautar da su daga abin da ya dace abu na ƙarshe kan wannan matsala ta coronavirus akwai fatuwoyi daban-daban da ake bayarwa kan wannan fatawar na taron jama'a na rashin zuwa masallacin nan juma'a to wannan fatawoyin malamai sun kasu gida biyu an gane ko kuma kowa ya kawo nashi dalilai da tashin fahimta duk da yake matsalar ba daga hadisan ne da ayoyin take ba a'a mas'alar tana da alaka ne daga fahimta domin mas'ala ce tana bukatar nassoshi da dama to kaga dole za a samu sabanin fahimta a tsakanin ɗan adam to sai waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa kamar matakan da za a ɗauka bai dace su ƙetare su kai ga sallar juma'a ba da kuma sallolin da ake yi sun kawo nasu dalilai daga cikin dalilan da suka kawo sun ba da hujjoji a cikin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke cewa abinda waɗanda suke cewa kada a zo saboda tsoro an gane ko to shi tsoro a musulunci an kasa shi kashi biyu akwai tsoron abinda ya afku akwai tsoron abinda bai afku ba misali kasashen da cutar ta faru su tsoron nasu suna da dalilai kasashen da babu wanda ya kamu da wannan cuta to su tsoron tsoro ne suke yi an fahimce ni kenan kaga waɗansu sun bambanta tsakanin inda cutar ta bula da inda cutar ba ta bula ba ina fata ana fahimta ta kenan kaga kasar da babu wannan ciwo kakaf to idan aka ce za a daina yin salloli da abin ga kenan kamar su abinda bai zo bane suke tsoron shi ina fata an fahimce ni sun tafi daga cikin dalilan da suka bayar cewa lokacin yaki dan adam yana tsoron mutuwa amma kuma an yi bayanin salatul khauf yadda ake yin ta ba a doke mun sallah ba lokacin jam'i lokacin da ake ma yaki wanda an san ku mutuwa tana izuwa cikin kowane lokaci aya tana cikin suratu an-nisa wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak idan ka kasance daga cikin su ba ana nufi in baya cikin su ba wannan la mafhumu lahu kamar abin da suke cewa ya dace ni da halin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana ciki ba ana nufi in baya cikin mutane ba babu salatul khauf fa aqamta lahum as-salah ka tsayar musu da sallah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wasu su tsayu wasu na sallah wasu na kariya akwai sigogi daban-daban sun kai siga guda shidda wadanda duka sunna ta tabbatar da su wallahu ta'ala a'lam to suka ce to kenan idan ya zaman to yaki ya zo bai hana ba ayi sallar jam'i ya za a yi da abin da bai ma shigo ba cikin wata kasa na ana magana daga kasar da bai shigo ba wasu suna ganin ma ko da ya shigo cikin kasar wannan ba zai hana ayi sallah ba ina fata an fahimce ni to sai suka ci gaba da ba da dalilan su suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zo cikin hadisi na Hudzaifa wanda yana cikin sunan na Abi Dawud idza hazabahu amrun salla idan wani abu ya wato tunkare shi ma'ana yana cikin wata damuwa ko yana ganin wani abu zai tunkaro shi sallah yake yi to kaga ashe sallar nan tana daga cikin hanyoyin da za a roki Allah ya doke wannan musiba ina fata an fahimce ni wannan shi na daga cikin dalilin da suka bayar sun bada kuma wani dalili hadisi na Jundab bin Abdullah wanda yana cikin sahih Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla subha fa huwa fi zimmatillah wanda yayi sallar subhi yana cikin zimma ta ubangiji kariya ta Allah kenan yin jami'i samun kariya ne ta Allah subhanahu wataala kaga hana shi kuma kamar hana kariya ce ta Allah subhanahu wataala suka bada wannan dalili duk da yake sun kawo man sallar subh fi jama'a wannan kalma ta fi jama'a cewa cikin jama'a wannan lafazin babu wani hadisi dai wanda dai ya tabbatar da shi ni dai iya bincike na ban ganshi ba kamar dai tana yiwa sahawu ne man tuwa ce ta malami ya sai ƙara wani lafazi cikin hadisi bai sani ba wanda kuma dan adam kowa yana iya yin irin wannan kuskure ina fata an fahimce ni to da duk da yake sun kawo wannan sai suke ta'allaka fasara wannan da wani hadisi akwai hadisi na Ibn Abbas guda yana cikin sunan Abi Dawud guda yana cikin sunan Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka rawaito hadisin man sami'a al-munadi falam yattabi'hu kamar man sami'a al-munadi wanda ya ji mai kiran sallah da kiran sallah an gane ko falam yamna'hu min tiba'ihi illa falam yattabi'hu kamar bai bi wannan mai kiran sallah ba ana nufin ya bi shi bai ba amma ba ana bai je ba an gane ko illa li uzrin sai dai in dai uzuri to Allah ba zai karbi sallar shi ba to sai aka kawo cikin wannan riwaya falam yamna min tibahi illa uzrun in dai ba uzuri ya hana shi bin wannan shi ba ana nufin bai ba wai ana nufin bayan shi ba bai je karba ba sai sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mal uzr sai ce khawfun aw marad kiran menene uzuri khawfun aw marad tsoro ko kuma rashin lafiya to wannan riwaya da ta fassara abinda ake nufi da tsoro malamai suka ce riwaya ce da'ifiya bata inganta ba domin Abu Janab kamar da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya nuna da malaman hadisi sun da'afa shi sai zaman to wannan riwaya duk da yake wadan sun nuna rashin lafiya yana daga cikin abinda ke hana zuwa sallah to riwaya bata inganta ba amma hadisin da ya inganta wato hadisi ne wanda yana cikin sunan Ibn Majah man sami'a an-nida falam ya'tihi wanda ya saurari kiran sallah kuma bai zo ba yace to wannan fala salata la illa min uzrin sai daga uzuri to wannan shi uzuri sai zaman to mujmal anan tunda wancan an ce bai inganta ba wanda ya fassara uzurin tsoro da rashin lafiya to nan da yace illa uzr ya zaman to mujmal shin tsoron kamuwa da rashin lafiya zai zaman to daga cikin a'zarkin da za su hana jam'i to nan kuma nan ne alamatul istifha na fata an fahimci ni to wannan dai a takaice kuma sun nuna cewa maganin su duk abin da yake faruwa na musiba sabon Allah yake kawo shi ma asaba min musibatin wato zahara al-fasadu fil ardi wato zahara al-fasadu fil barri wal bahri bannata bayyana a bayan kasa kuma ana bisa doron kasa shine al-bar tudu in ji malaman zauri wal bahr da kuma teku bima kasabat aidin nas saboda abin da ake aikatawa shaye-shayen giya zira luwadi gashi nan dai zalunci shine yake samu musibu suna yawan afkuwa kenan menene ya kamata sai Allah subhanahu wataala ya ce li yudiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah zai tsantsana musu sashen abin da suka aikata dan saboda mutane su dawo ba ma dan saboda Allah yana da tausayi ba da ya kare da kasat walau ya'khidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba a cikin suratul nam walau ya'khidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba da Allah yana wata aya ta farko tana cikin suratul Fatir da Allah yana kama mutane da abin da suke aikatawa karami da babba da an kare da duniyar ma to amma Allah yana kyale mutane wadansu sai an je kiyama wani lokaci kuma ayi mutane ishara da sabon da suke yi to wannan shi dai ne dai hujjojin da suka bayar kuma hujja daga ciki ta karshe wanda nake son da kawo sun nuna lokacin da ta'un ya bayyana kamar yadda duk cikin hadisi na Usama dan Zaid yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim da Abdullah ibn Rabi'a abinda hadisin sa shi ma yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim duddai da hadisin Ibn Abbas yana cikin sahih Muslim lokacin da Umar yazo zai shiga wani yanki na Sham ya tsaya a wuri da ake cewa Sarq bi Sarqa kaga ba'un zurfiya ce Sarqa kuma sunan wani wuri ne to sai bai shiga ba sai ya koma to suka ce ai sayyidina Umar bai yi fatawa ba mutanen da ke cikin wannan garin su din zuwa sallar jami'i abinda abu ka bada fatawa karin wanda a ciki ya fito kada kuma wanda yake waje ya shiga to wannan shine dalilai da suka kawo wallahi ta'ala a'lam bangare na biyu na malamai su sun tafi cewa za a iya daina wato sallar jami'i su ma sun kawo dalilan su dalilai daga ciki da suka kawo sun nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya hada duk abinda zai kai mutane ga halaka to a nisance shi wala tulqu bi aidikum ila tahluka an gane ko duk da yake wannan aya ta sabka ne akan sahabbai da suka ki taimaka ma suka gani lokaci ya kamata su zama su huta su yi kasuwanci su samu kuɗi su daina jihadi an gane ko ko kuma aya wacce wadda wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku ma'ana ba wai ana nufin sai ka sa harsashe ka halbi kanka ba a'a ko da ka je wurin da za ka halaka ko ka dauki rici wanda zai halakar da kai shari'a ta hana wannan ita wannan aya kararra ce babu wani dogon tawili to kuma suka ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudun iyawanku kenan in haduwa wajen jam'i zai sa a samu cututtuka to wannan Allah bai wajibta muna halarta ba kuma sun kafa hujjar cewa idan ruwa na sama suna hana aje ko tabo yana hana aje masallaci in yayi yawa to kuma ina ga rashin lafiyar da za a ce zai iya cutar da mutane daga cikin hujjojin su hadisi na kuma da suka kafa hujja da shi na Usama dan Zaid wanda mun kawo shi cikin sahih al-Bukhari lokacin sayyidina Umar ya fita da kuma Abdullah ibn Rabi'a hadisi na cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim da hadisi Ibn Abbas yana cikin sahih Muslim lokacin da Umar ya zo bakin garin ya tsaya ya tambayi da ya tambaya sai ya tambayi al-muhajirun al-awwalun wanda suka yi hijira al-uwal na farko ya tambaye su me yasa sayyidina Umar ya tambaye su shi bai san wata aya ba ko wani hadisi wanda ya magana kan wannan abin kai tsaye an gane ko kuma wannan ba shike nuna don shina Umar ba kawai abin da ya ga dama zai yi sai an bincika in akwai nasi ko da kana malami tana yau akwai nasin da baka san da shi ba kaga wannan yana ba mu ladabi na mu'amala da matsaloli a cikin ilimin addinin musulunci muhajiri ne suka yi sabani sai gane babu nasi dan inda akwai nasi da yanzu wani ya faɗa sai kira ansar su ma suka yi sabani sai ya gane dan ma babu nasi sai ya kira mashyakhat quraish min al-muhajiri an gane ko muhajirin muhajirat al-fath ya kira shugabannin quraishawa shehunan su ma'ana tsofaffi daga cikin su wadanda suke min muhajirat al-fath wadanda suka hijira na al-fath malamai suka ce an kira su muhajirat al-fath saboda kafin fathu makka kadan suka hijira ko ko a an yi fathu makka suka hijira to in kafin fathu makka suka hijira suna karbar sunan hijira kuma suna karbar hukuncin hijira in ko kusa da shi ne dan abin yayi kusa ne aka kira su muhajiratul fath bayan ayi fathu makka kenan ba da nisa ba suka yi hijira to wannan suna daukar sunan muhajira amma kuma ba su karbar hukuncin ta don manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la hijrata ba'da al-fath an gane ko to me yasa Umar ya kira su saboda su waɗannan suna da khibra kuma tana yi wasu juna hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam kina a hada kowa da kowa an gane ko ga su suna tare da khibra tana yi wasu sun ji hadisi wani bai ji shi ba daga mabakin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da abin da ya kama da haka ya hada kowa dai babu to sannan na aka samu ɗaya daga cikin sahabbai Abdurrahman bin Auf shine ya zo ya baya dan yayi ba mutane bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan waqa'ta'un idan shi abin nan annoba ta fada a cikin kasa duk da yake wasu malamai sun ce at-ta'un khasni al-waba'a ammu min at-ta'un kenan al-waba'u shine mafi girma yafi fadin ma'ana in ya fada a cikin wata kasa kuna nan kada ku fita an gane ko idan kuma kuna waje kada ku shigo to kaga sun kafa hujja da wannan kenan saboda kai ciwon ya yadu tsakanin da ciki da na waje to amma su wadanda abin da suka ce da su ciwon an hana ya na cikin tsakanin mutanen da ke waje da ciki to amma su mutanen da ke cikin garin waye ba su fatawar kar su je su yi sallah shine karin hujjar su sun ƙara kafa hujja da cewa akwai hadisi na Ubadah bin Samit yana cikin Musnad na Imam Ahmad kuma yana cikin Sunan na Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la darar wala bi'a ba cuta ba cutarwa akwai hadisin ba riwaya ce ta Ubadah bin Samit ba akwai sahabbai da dama da suka yi wannan riwaya malamai sun yi takhrijin wannan hadisi suke cewa ba cuta ba cutarwa kenan kada ka cutar da waɗansu kuma kada ka je ka bari a cutar da kai to anan dai abinda zamu kira ga likitoci mutanen da aka san suna dauke da malady contagious tunda koda ba wannan coronavirus ba shi kadai malady contagious ba ya kamata kada a bari waɗannan mutane su fito ko su yi mu'amala da mutane kuma wanda ya san yana da wannan cuta koda yana a gida kada ya ji shine matakin da ya kamata a dauka a shahance an gane ko to wannan shi ma nafara ce ta su abin nan sun kafa hujja kuma da hadisi na Abu Hurairah wanda na cikin Sahih al-Bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa firra min al-majzum kama tafirru min al-asad ka gudu daga mutumin da yake al-majzum mutumin da yake da ciwo na wato katsewar jiki an gane ko wasu na fassara shi da kuturta duk da yake ba kuturta bace kamar ciwo dai ne a takaice dai wanda yake na tashi daga wani zuwa wani an gane ko ko kuturta ko ba kuturta ba al-muhim kamar yadda kake gudun zashi ka kiran ka suka ce to wannan ya nuna cewa ana iya barin sallar jami'i shi ma abinda suka nuna musu shi mutumin wanda adda ciwon bai dace shi cikin mutane ba kamar yadda hadisi na Amr bin Sharid wanda da cikin sahih muslim wanda ruwaito daga babansa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wafd saqiq suka zo mishi akwai mutum kana fihi rajulun majzum akwai mutumin da yake yana da ciwon wannan na al-juza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna qad bay'anaka farja mu mun yi ma mu bay'a ka koma kinan ba sai ka zo ba saboda kar ka zo da ciwon da zaka yada shi a cikin mutane to shi ma dai duka abin da wadannan suke cewa mun yadda su wadannan mutanen kada su shigo amma ina dalili kwaya daya tak a tarihin musulunci an yi cututtuka daban-daban wanda aka nuna an bada fatawar cewa a liki masallatai kada a zo sallar asuba kada a zo sallar ta juma'a an gane ko to kaga wannan hadisi na firra min al-majdum kama tafirru min al-asad an yi jam'i da tsakanin shi da hadisin la'adwa kamar wanda ake nuna babu ciwon dake tashi ana nufin babu ciwon dake tashi daga dan adam zuwa ga dan adam sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan maganganun ne na malamai kowa yayi nashi ijtihadi ya kawo nashi nasoshi da abinda ya bayyana gare shi ko ba haka ba to dan haka wallahu ta'ala a'lam ni dai a iya fahimta ta a inda na karkata na fi karkata cewa abin da ya shafi salloli da abin da ya shafi sallar juma'a ni na fi karkata a bar shi mutane su gabatar da shi dalili kuma na farko inda cutar ma bata zo ba kwata-kwata kaga tsoron cuta ya fi ma cuta bala'i na dai kenan na biyu abin da nake gani ba a taba samu a musulunci ba inda aka bada fatawa a tsaye da salloli a wani lokaci don saboda akwai wata cuta a tarihi babu wani nassi dai ban taba ganin ba inda malamai suka bada wannan fatawa an gane ko abu na gaba ta hanyar zuwa masallatai ne za a roki Allah Allah ya dauke wadannan cututtukan cututtuka waɗanda suke damun mutane an fahimce ni to dan haka kamar ni iya dai abinda na karkata zuwa gare shi shine sannan kuma yanzu ba da dama misali a ce salloli sallar jami'i a daina ta to idan ya zama to misali an bari ayi balaguro cikin motoci kuma kaga nan lumfashin mutane yana kusa da juna an bari a shiga banki lumfashin mutane yana kusa an bari a shiga kasuwa kaga waɗannan wuraren da aka bari kasuwa ta fi masallatai mutane banki wani lokaci ya fi da yawa daga cikin masallatai mutane don wani masallaci mutum 5 20 30 duk da yake an ce kada ya wuce mutum 50 shine shawarar da ake bayarwa to kaga in za a bar mutum 50 50 kenan da yawa daga cikin masallatai ne za su yi jami'in su ina fata an fahimce ni in za a kalli adadin to kuma in za a kalli kasuwa to ba za a hada sallolin jami'i ba to wannan ni dai shi ne abinda iya abinda dai na fahimta daga cikin fatawoyin malamai ba tare da kuma na ki fatawar waɗancan sauran malaman ba na nuna ni ban yadda da ita ba ko kuskure ne amma dai ni na rajjaha na rinjayar da cewa barin ayi jam'i shine mafi dacewa wallahu ta'ala a'lam to wannan shimfiɗa ta ƙari yanzu sai mu shiga cikin maudu'in mu na al-gharib al-gharib shine baƙo an gane ko muna iya mu samu ma wannan maudu'i fiqhul ghurba fiqhu na kalma ta mustalah na al-ghurba wannan kalma tana da wazni guda uku a cikin yaren larabci in sudafiyya ce ma'ana in tana da harfi guda uku ana cewa gharaba ghuruban shine abin da ya boyu ya faku gharabati shams rana ta faku an gane ko ghuruban kuma ana cewa gharabal qaum zahabu mutane sun yi tafiya wartahal sun tafi an gane ko to ko gharaba an shay'i ma'ana ya kauce daga gare shi shi yasa kace ughrub anni wajhaka kawai min da fuskarka idan mutum baya son garin fuskar wani wanda yake in ba kafiri ba mu fatan wannan an gane ko to sai kuma ghariba ya amka ce ghariba shine wato ma'ana iswadda abu yayi baki kirin daga nan ba aka samu sunan al-ghurab hankaka an gane ko ko kuma wato gharibat ainahu idanun shi sun kumbura sun kaba sun yi bunku an gane ko sun yi bullu duk kai ne daga cikin mustahaskin da ake amfani da su da Hausa an gane ko ko kuma ghariba sun kace asabahu al-gharab wani ciwo yake ce ma al-gharab ba sabin da ake ce mishi da Hausa ba amma duka wannan kalmar tana daukar shi to sai kuma akwai gharuba an gane ko in an ce gharuba yaghrubu an gane ko gharabatan gharabatan in an ce gharuba nan yayi balaguro kawai ake nufi ba wato in an ce gharuba ana nufin yayi balaguro kawai sabanin wancan da yana nufin fakuwa da buyuwa in an ce gharaba shi gharaba yana daukar balaguro yana daukar buyuwa shi ko gharuba yana daukar balaguro an gane ko ghurbatan wa gharabatan kila mutun yayi balaguro ya tafi baya nan in an kace kuma iqtaraba shine yayi balaguro iqtaraba alqaum mutane sun yi balaguro malama zori suna cewa sun maraita sannan kuma ana cewa tagharraba yayi balaguro ko kuma tagharraba ya dauki dabi'o'i na mutanen turai ta yamma domin kasashen turai can ne ake ce ma yamma an gane ko ko tagharraba ma'ana ko gharraba in an ce gharraba ya buye abu ko gharraba ya zo da abu wanda yake bako ko gharraba ya zo da abin mamaki shi yasa zaka iske akwai littafai da suke bayanin gharib kalma wanda suke gharibiya yanzu kaga kamar qur'ani akwai littafan da suke bayani kan kalmomin da koyu misali al-mufradat fi gharib al-qur'an la imam al-asfahani ustaz dr khalid bin sabt ya nuna cewa kusan akwai muallaf sun kai 300 da malamai suka yi a bayanin kalmomin da suke da matsala ko kuma masu wuyar fahimta a cikin wahalar fahimta a cikin al-qur'ani to shi al-mufradat fi gharib al-qur'an littafi ne mai kyau ko guda ka samu ko biyu ko hudu daidai halinka yana da kyau kuma da an kace kalma ta qur'ani tana da gharaba nan ne dan qur'ani yunus zai ce ah to kai kaji Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat ayi bayanin su daki daki wai wani malami ya littafi ya ce wai gharibul qur'an a shi gharaba tana da alaka ne da mutumin da ilimin shi bai kai inda bai fahimta abin ba kalma ba kuwa dole na ko a cikin yarinka ta zo ma tana yiwa baka santa ba ko ku ba a amfani da ita a yankin ku kenan ba qur'anin ne yake da gharaba ba mutumin kokolwa shi ce bata san abin ba sanan da aka samu gurba in hadisi ne kuma akwai littafai da dama musamman littafi mafi dacewa littafi an-nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-athir in kuma lugha ne akwai qawamis mu'jam al-kabir na majma' al-lugha al-qahira da mu'jam al-wasit da sauransu da mu'jam al-ayn lil-farahidi da lisan al-arab na ibn mandhur duka littafai ne suna bayani irin wannan to kenan kalma ta al-ghurba mun dan samu da mun dan iyada haske akan ta gurgurdon abin da hali ya bayar sai wata hikima dake cikin yaren larabci akwai wanda ake cira Abdul Majid At-Tayyib yayi wani bincike a Jami'at Omdurman a kasar Sudan manzilatul lughati al-arabiyya bayna al-lughati al-mu'asira dirasa taqabuliyya ma'ana matsayin yaren larabci a yarurruka a tsakiyar yarurruka na da muke tare da su yanzu waɗanda ba su mutu ba shine al-mu'asira waɗanda ana amfani da su kamar ya nuna muhimmancin yaren larabci to shine bahas ne na doktora to yake nuna cewa lokacin da muna tafsiri ila ga mun ce jami'atu ummul qura to wannan kuskure ne ila ga da muka faɗa ummul qura ne jami'atu ummu undurman shikenan yake cewa dukkan haruffan yaren larabci banda kalima saboda a larabci kalima zaka iske in ta hadu da wasu haruffa tana ba da ma'anoni mafi yawanci iri daya yanzu misali kamar jimun da nunun a larabci suna nuna boyuwar abu mafi yawanci kaga jannan ya boyu falan ma janna alaihi layl an gane ko a cikin alqur'ani kuma a larabci ana cewa ajanna amma a cikin alqur'ani bai zo ajanna ba almajnun mara hankali saboda hankalin shi ya boyu masturul aql aljanin shine da saboda mi saboda yana cikin mahaifiyarsa aljinan zuciya kaga nan duk kalima ne sannan kuma aljinnatu aljannu saboda sun koyu aljannatu aljanna saboda tana da itatuwa da bishiyoyin da suke da shukokin da suke tufi dan adam aljannatu aljinnatu aljannu aljannatu shine sulke na kariya saboda yasturu sadral insan au jismal insan to wannan abin da ya shafi kalima kenan amma abin da ya shafi harufa yake cewa larabci kowane harafi wani lokaci idan ka ganshi ma'anar da zai bayar tana mafi yawanci tana dacewa da wadansu ma'anoni ne ma'ana in dai za ta fara da wannan harafin kiran nan ba a ce harafi biyu ko uku sun haɗu ba a'a harafi ɗaya in dai za ta fara da shi shine babbancin sai ce al-ghayn kalima ta al-ghayn mafi yawanci tana nufin abin da ya koyo ba a gani kaga yanzu in muka ce al-ghayn menene al-ghayn gaibi kaga abin da ya koyo in muka ce ghaba ya koyo an gane ko in muka ce al-gharbu shine yamma inda rana take faduwa kaga ai maghrib ash-shamsi ta koyo kinan ba a ganin ta in dai ta fara da ghaynun asalin wannan kalima din a gari al-gha kogo saboda ana koyuwa a cikin shi ko ba haka nan bane an gane ko al-ghurab hankaka saboda baki kinan take ba a ganin ta to yace haka dai kalmomin suke tafiya wallahu ta'ala a'lam mutun ya duba littafin dan zai ƙara samun fa'idodi masu yawa game da wato khasa'is na al-lugha al-arabiyya to bayan mun yi bayanin wannan kalima sai mu zo al-gharib istilaha mi ake nufi da al-gharib baqo kalima ta al-gharib sun kace man laysa min al-balad wa laysa min al-qawm mutumin da yazo a wani wata ƙasa ko gari wanda ba nashi ba kuma bai daga cikin jinsin waɗannan mutanen an gane ko kenan wannan shi ake kira baqo to wannan ma'ana ce khassa amma ban ce mafi inganci al-gharib shine duk abin da zai zo baqo domin gharaba ta bambanta tana shiga wurare daban-daban ko duk abin da zai zama to baqo za mu zo mu yi bayani yadda mutane za su fahimta za a iya fahimtar gurba ma'ana ta tana da fadi mai yawa to sai mu zo zuwa ga tarihin gurba bakunta musamman mutum ya zama to ba cikin mutane ba mu dauko a cikin alqur'ani dan mu yi bayani in muka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai masa lafazi na gurba ba amma an yi amfani da lafazi na hijira ya tashi daga makka ya tafi ina madina duk da yake larabawa ne amma ba garin su bane kaga a cikin addini hijira kidan tana da tarihi al-muhajirin da suka tashi daga makka zuwa madina sun yi hijira nabiyu annabi yusuf shi ma ya dantsani wannan dacin na gurba an fito da shi daga garin su ko ba haka ba an kai shi garin misra ya zama to matsayin bako ya zama a can har Allah ya dauka da shi in muka duba annabi ibrahim a wata riwaya yayi gurba ko mu ce annabi lut ko mu ce su duka gaba daya domin Allah ya ce fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi فآمن له لوط لوط يا قسكنت دع النبي إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي تو وانين يتي وقال ونصب على من تفسيري سنتي إبراهيم يتي وقال إني مهاجر إلى ربي تو إن منتي مهاجر إلى ربي النبي إبراهيم يا هيت لك أقول نسي يا تبتر إنكم لوطنا يتي وقال إني مهاجر إلى ربي كنا كأقول نسي يا رونا يا هجرة إنكم من توكي إبراهيم تو لوط أن ترى شزوا غمتان إن بانا شبا دومين ما تدي أورا أنونا با دك تكي متان سباني كنن كاغو ونن ينا نونا تيوا شما لوط فين يا هجرة دوك كان سمي يكيسو دا أوا دا كيرا متان يزوا غا الدين المسلين نا فتا أفين شين كما دوك كان سمي يكيسو باب وندا حدو لما سلولي باب وندا بي حدو لما سلولي با أنغاني كو تو ونن abin da ya shafi gurba kina a tarihin ta a musulunci tun zamanin annabawa akwai gurba nukta ta gaba shine nau'uka na gurba dan wannan yana da muhimmanci nau'uka na gurba malamai sun kasashe cewa komai gurba tana iya shiga cikin sa na farko akwai al-gurba al-qaumiyya ka shiga cikin waɗansu mutane waɗanda ba mutanen ka ba kaga wanda zai shiga wata ƙasa wanda ba tashi ba baqo ne wanda zai shiga cikin wata ƙabila wanda ba tashi ba ce kaga baqo ne akwai al-ghurba al-lisaniyya ka samu bakunta ta harshe ka zo cikin mutanen da ba su jin yarenka ko ba yaren ku dai ba ko da kana jin yaren su akwai gulba al-lisaniya akwai al-ghurba al-makaniya ka tashi daga wani wuri zuwa wani wuri ko daga wani gari zuwa wani gari kaga ga garin ku nan wancan garin ba naku bane ko da mutanen dai ne kabilar ku dai ce yaren ku dai ne zaka iske akwai ghurba ta makan sannan akwai al-ghurba al-akhlaqiyya ghurba ta dabi'o'i mutumin da yake na gari ya je shiga cikin mutanen da ba na gari ba zai zambi zai zamba ku mutumin da yake mummuna ya shigo cikin mutane na gari zai zamba ku to wanda annagari in ya shiga cikin mutanen ba na gari ba in dai bai hattara ba to zai lalace wanda an mummuna in ya shigo cikin nagari in ba su yi kokarin gyara shi ba zai bata su dole sai mu fahimci wannan sannan akwai al-ghurba addiniya ghurba ta addini an gane ko wanda mutum yana rike da addini zai ci karo da waɗansu matsaloli ana ganin kamar ya zo yana zuwa da bakin abubuwa shi yasa kake ganin ahli sunna kullu ana ganin addinin su kamar bako ne dama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi wannan a cikin hadisi na Abu Huraira yana cikin sahih Muslim kuma wannan hadisin ma ya zo cikin sunan Tirmidhi da sauran littattafan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bada al-islam ghariba addinin musulunci ya fara yana matsayin bako an gane ko yana matsayin bako nan yana nufin zamanin sa ya fara a matsayin bako in yana nufin zamanin annabi Nuhu da ya ja mutane sun shiga cikin shirka addinin bako ne shi yasa duk annabin da zai zo lokacin da'awa ko ba haka ba za a ga ya zo da wani bakon abu ne wasa ya'udu kama bada'a ghariba kuma zai koma bako kamar yadda ya fara to waɗansu suna son tsabarin wannan hadisin kamar matsala ne da shi yanzu ana ganin kullun adadin musulmi yana karuwa sai ana ta kuma gariban wasai udu kama bada a gariba to ai yanzu addinin musulunci ma yanzu ba garibi bane a'a yadda ya fara nan ma'ana yana da matakai matakai wani lokaci addinin musulunci ya yadu wani lokaci ya ja da baya wani lokaci ya yadu wani lokaci ya ja da baya amma karshen al'amarin addinin musulunci zai koma bako bisa doron kasa shi ne abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi kada wani zo ya fassara ayatul yuzhiruhu ala ad-din kullihi ai an ce addinin musulunci sai ya rinjaya ko ne addini a zai yi rinjaya ta hanyar hujja zai yi rinjaya a wani lokaci ta hanyar yaduwa amma kuma a ƙarshen ƙarshe zai koma addini ne ba ko wanda ba san da shi ba kaga gurma diniya kenan to yanzu kuma shi ne abinda muke ciki duk mutumin da yake riko da amana yake da rikon addini yake son ayi gaskiya ko ba haka ba yake son ayi adalci sai ana ganin shi kamar wani bako ne a cikin al'umma duk inda yaje a duniya ina fata an fahimci sai bare akwai musulmin amma wa yake son a tsaya ayi musulunci na gaskiya dan dai matsalar take to wannan nukta muce ta bayani kan nau'uka na gurba a gurguje ne nake kawo ta sauran nukta guda uku nukta ta hudu shine fawaid da al-mabarrat idan aka ce bako ya shigo cikin gari shi bakon nan yana yiwa ya zama to bako ne na gari kenan zai kawo mutane fa'ida yana yiwa ya zama to bako ne mummuna ya kawo mutane barna sannan kuma yana yiwa bakon nan na gari ne mutane su so shi yana yiwa mutane su kyamace shi yana yiwa bakon nan ya zama tumun mummuna ne mutane su kyamace shi yana yiwa mutane su kaunace shi waɗanda su ne halaye da ya kamata mu dinga bayani a gurguje in aka ce bako zai zo da alkhairi shine mafi yawancin al'ummomin duniya bako shi ke zuwa ya gina wannan al'umma in ka dubi annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mutumin da yafi kowa zuwa da alkhairi a bisa doron kasa ya tashi daga makka ya je madina amma munafikan madina ba su yi da'am da shi ba duk da yake kuma dibi alkhairin da ya kawo musu an gane wannan ko haka duk annabin da ya je cikin waɗansu mutane ko yana da gurba ta makan bako ne ya zo ko yana da gurba ta addini ana ganin ya zo da wani bakon abu sai ka isa mutane ba su yi da'am da shi ba ba su yi hannu biyu da shi fuskarfe shi hannu biyu ba amfanin bako zai zo ne da abubuwa guda biyu in talaka ne ya zo zai yi aikin da dan gari ba zai iya yi ba kisa kake ganin Nigeria bai aiki cikin kasa amma in ya je kasashen waje sai kaga yana da kokari an gane ko kuma amfanin bako in yaje da dukiya sai to zai gina gidaje zai gina kamfunna zai samu muku gurabun aiki kada amfanin bako kenan to bako mummuna kuma wanda zai zo da mummuna addini ya tallata shi cikin mutane ko mutumin da zai zo da mummunar kasuwa masu sayar da kwaya ko kwayoyi ko mace da za ta zo da karuwanci cikin al'umma kaga waɗannan baki ne amma sun zo da sharri to in bako ya zo mummuna in ya iske mutane za su kasu kashi biyu mutane na gari za su kyamace shi in mummuna ne mutanen banza za su yi na'am da shi su bashi gurbin zama su daure masa gindi idan bako na gari ya zo mutane na gari za su so shi in akwai su ko da mutum ɗaya ne munanan mutane za su kyamace shi saboda ya zo zai ruguza abin da suke akan shi shi yasa abin da yasa yanzu kasashen turai suke gaba da addinin musulunci saboda musulunci zai hana shan giya masu kamfunan giya za su tsaye cikin talauci musulunci ya hana zina masu gidajen karuwai da karuwai suna ganin ba hanyar da za su samu kuɗi sai ta hanyar karuwanci da shan giya kaga ba za su yadda ba mutane masu kaza kaga kowa dai masana shi zai dibi shi yasa ba a son gaskiya ta zo musamman addinin musulunci da abinda ake ya kashe a turai kenan addini wanda zai ruguza turai ya ruguza tattalin arzikinta ya ruguza gwamnatin turai saboda sun gina gwamnatocinsu akan sabon Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan ko to shi yasa Zuhair ibn Abi Sulma yake cewa sha'ib ne daga cikin shu'ara'ul jahiliya wa man yaqtarib yahsab aduwan sadiqahu wa man lam yukarrim nafsahu la yukarrami wa man yaqtarib dum mutumin da yayi balaguro yahsab aduwan sadiqahu zai sa tsammanin makiyin shi masoyin sa ne domin da yawa daga cikin mutane idan ka shigo cikin su kana bako to abinda za su kalla tunda kai baka san yaren mutane ba kuma ko ka san yaren mutane baka san al'adodin su ba domin suna magana da wadansu kalmomi ko da ka ji kalmomin to ma'anar da suke ba su suna da wata ma'ana wanda kai baka san da ita ba shi yasa Laraba sha'ir yace wal kalamu fihi kala cikin magana akwai magana yadda ake fasa cikin dan adam a gane akwai wasu abubuwa to haka ne cikin maganganun da mutane suke fara kalimatun wara al-uqul akwai kalmomi suna bayan hankali sun yi magana sosai abin da suke nufi shi yasa yace wa man lam yukarrim nafsahu la yukarrami duk wanda bai mutunta kansa ba ba za a mutunta shi ba duk wanda bai girmama kansa ba ba za a girmama shi ba an gane ko Sheikh Abdul Latif Shuwairi ɗaya daga cikin malaman Libya yana da littafi sunansa Namadijun wa Suwar yayi makala ta kan al-gharib mutum wanda yake bako cikin al'umma to musamman yayi su ne kan munanan baki da suke zuwa daga waɗansu kasashe zaka iske yanzu mafi yawancin waɗanda za a turo daga turai su zo kasashen mu mutane ne waɗanda sun zo da wasu niyoyi akwai bayanin da zai zo zuwa gaba zaka iske an kawo mutum likita amma bai iya fashi ba zai zo na Afrika shi na yana kashe mutane tunda babu wata doka da za ta mai abin nan in ya zama ƙwararren dokta bayan shekara 10 ko 15 sai a kashe can yayin mutane nan ya kare ma wato dabbobi a gane ko al-gharib kuma duk abin da zai zo da shi za a ce na gari ne ko banna ce ko kwaya ce ko cuta ce ko wani leƙen asiri ya zo ko wani banna ya zo ya tallata a cikin ƙasa za a ganin kamar abu ne na gari zaka ce zai tara kuɗi da mutane kuma ya halaka su kuma ya tafi kuma kasarsa Sheikh Abdul Latif Shuwairi ya yi bayanin wannan kuma akwai wani masal da ake yi ma Larabawa duk da yake wannan ba Larabawa ne kawai suna cewa wadarihim ma dumta fi ardihim wadarihim kalallashe su kai musu mu'amala ta lallashi da dubara ma dumta fi ardihim a'a wato wadarihim ma dumta fi darihim kalallashe su kai musu mu'amala mai kyau kai musu dubaru kada ka nuna musu abin da suke yi kuskure ne ma dumta fi darihim mutu kana gidansu wardihim ma dumta fi ardihim kai yadda da su mutu kana kasasu ana mutane yau da su ba a saka musu inda ana gidansu to kaga wannan mummunar dabi'a ce ko ana gidanka za a iya gaya maka gaskiya amma da uslubi kyakkyawa ka gyara dan saboda gobenka akwai lahira akwai kuma sakamakon abinda mutum yake aikatawa wannan ka'ida ne abinda ya dauke ta kamar tana kusar da munafunci da tsoro domin mutumin da zai zama cikin mutane bai gaya musu abinda ya dace su aikata ba karshe nan duniya za su rabu a bakin ciki kuma a je kiyama gaban Allah su tsini mutum da Allah shi mun tsari da wannan ina fata an fahimci shi yasa gurba tana da fa'idodi akwai abubuwa da dama da take kawo cikin al'umma shi yasa ba a son bako ya zo domin yan gari ba za su yi aiki ba suna zaune yana aiki har ya samu arziki a cikin su kaga karshe kuma su za su yi nadama kuma zai motsar da mutane su tashi su je su yi aiki nukta kafin ta karshe wanda zamu bayani kanta sai al-muqarana wanda ina ganin ta shiddan ba za ta samu shiga ba sai sati mai zuwa zamu shigar da ita da izinin Allah. Muqarana bako idan muka duba yanzu ƴan Afrika suna hijira su je kasashen Turai, mi suke a can matsayin mi suke a can ƴan Afrika idan suka yi hijira suka je Turai bi tsami suke baki bature idan ya taso daga kasar su ya shigo Afrika yana matsayin mi bako masha Allah to amma idan yanzu zamu yi muqarana mu gani yaya halin dan Afrika yake lokacin da ya tashi daga Afrika ya je Turai sannan yaya halin bature yake lokacin da ya taso daga Turai zuwa Afrika shi ne abin da kamata mu duba kaga dan Afrika in ya je can matsayin bawa yake bai da wani kima dama kakakin nan shi an kai su a can suna bakin ciki a matsayin bayi an yi musu wannan askin wanda ake so yi a bar sauran kai wanda shine dai musulmi suke yi suna ganin kamar cigaba ne wato kamar da kai kakanka an yi mai aski wannan doli matsayin bawa kai kuma kana yi kana nuna kai dan bawa ne sannan su an kai su suna bakin ciki mu kuma mutanen mu suna ganin in busu rayu a Turai ba kamar busu rayu a cikin aljanna ba ka je can in kana da takardu za ka yi aiki in za ka yi aiki wa kake ma aiki a can su wa yake amfanuwa da kai su kuma duk koran da ake cewa ana yi mabaki dubban ƴan Afrika masu manya-manyan certificate waɗanda suke cikin laboratory da cikin abin nan manya-manyan likitoci doctor ba mu ji an ce a turo su ba to shi ko wannan me yasa ba a yi bayanin wannan ba ƴan Afrika da suke zuwa sayan kaya ƴan Afrika da suke da kamfuna da wuraren arziki a can ba mu ji an ce su ɗauko su dawo da su a ƙasashen Afrika ba kaga wannan alama ce ta tambaya waɗanda suka gina ƙasar Amerika baki ne su Christophe Colomb sun tashi ne daga ƙasar Ingila sun je sun ka gina wannan ƙasar ta Amerika baƙaƙen mu an kwashe su sun je can sun gan ƴan ƙasar Amerika an gane ko haka yanzu in muka duba mutanen Australia sun tashi daga ƙasar Ingila tun da gidan kaso ne na Ingila wanda mutanen da aka ga suna da wato munanan ɗabi'u sun yi nisa ciki a kai su a can har suka gina ƙasar Australia kuma suka je suka kashe sauran mutanen da ke can da asali wanda bayanin ba za mu iya kawo ƙarshen shi ba illa abinda dai muke so mu ci su in suka zo a ƙasar mu za ka iske mutum yana da gata yana yin abinda yake so to amma ya zamanto ya ma fi ɗan ƙasa ƴanci ya fi ɗan ƙasa gata zai yi yadda yake so me zai kawo shi ya zo ya yi abinda ya ga dama ya ɗibi arzikin da yake buƙata amma kai can a ƙasar su kai ba komai ba ce to shi yasa idan ka shiga cikin mutane kana son ka tsira ka samu rayuwa ingantatta saboda lokaci yayi kafin mu karar da maudu'in mu insha Allah sati mai zuwa akwai wani babban muhadir na duniya da ake kira Ibrahimul Faqi ɗaya daga cikin muhadir na muhadarat manya-manya masu bada muhadarat na duniya ya faɗi wata magana littattafan su suna da kyau dalibin ilimi ya karance su saboda wayewa yake cewa idza aratta an ta'isha hayatan mutawazina takhallas من أولئك الذين إذا احتاجوا إليك وجدوك وإذا احتجت إليهم لم تجدهم إذا أردت أن تعيش حياة متوازنة إذا كان صنك رايولا يوانا تكي متوازنة دي دي تتا تخلص كيقو كريك ربو من أولئك الذين دقا وأن دع إذا احتاجوا إليك إذا سوك بكاتيك وجدوك ذا سزاميك إذا سنشك تكين سنني وصنع وتمصلحة تدوك تنن ذا سنيميك وإذا احتجت إليهم لم تجدهم كيف إن كان عندك بقاطة كوكش في تكين سنة كوكا عندك مصلحة تو كيف با ناس بني تو إذا كان سنك رأيو إن كان تتر رأيو سيكا يحتر رأيو مدنن وأن كان أني دي تكين فقه الغربة ساتي ميزوا إن شاء الله تعالى زاو بي متاشي ومكار ساشي سيما يمندو إنا كسان نكر شي ثند موضوع ينزو دي بيوني سكي سورا دا إذن الله سيشي كرام ميزوا إن الله يكرمون ري دا إذن الله سبحانه وتعالى أبين دا مكفر آي دا منتو دي الله شبا منادا وان دا مكي كسكوري الله سبحانه وتعالى إيقا فرطامنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على الله ساتا الخير Allah ba mu yi ku aiki da abin da an aiki Allah da an hannu Allah ba mu yi ku hannu nan kuma za mu dasa aya insha Allah sai rana wata kuma da malaiti za mu saka dawa insha Allah za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga Annabi
sallallahu alaihi wa sallam
mu yi addu'a ga kasar mu da sauran kasashen musulmi gaba ɗaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
امين
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
امين
يا الله منا توسل لنا يا بارا منا روقانك وغمدا لنا من تتي الله سبحانه وتعالى كما ما كاريا
امين
الله بما يوركس باب وند اكو ما غري شي شي من ما غري وغمدا الله ان باكي با الله من كوما زو غريكا
كما
جماعه يا اوا متوبه daga zulubanmu kuma mu yayi mu rage saban Allah subhanahu wa ta'ala domin mu samu dacewa Allah ya gata san mu yayi mana wannan matsalar da take cikin
amin amin
Allah muna roƙonka duk masu taimaka ma addinin musulunci da ilimin su ko da dukiyar su ko da mulkin su ko da shawarwarin su ya Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake su
amin
masu saka ma addinin musulunci zaman kasa Allah amma su yawa ne ka cire da su amma masu yawa ne Allah kuma ya musu annin su a kan su
amin
Allah duk masu bara addu'a zagare mai Allah zahi musulmin buƙatun su da mu da su gaba da Allah ku biya mana
amin
rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar
amin
rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab
amin
rabbana innaka jami'u an-nas la min la rayba fihi إن الله لا يخلف الميعاد
آمين.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
آمين.
اللهم أصلح من في صلاته صلاة للإسلام والمسلمين
آمين.
وأهلك من في هلاكه صلاة للإسلام والمسلمين
آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
آمين.
اللهم اغفر لنا والوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
آمين.
اللهم اغفر لنا والوالدين وللمؤمنين يقوم الحساب
آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.